الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga baiwa ta da ya bamu ikon haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin At-Tabsaratu fi Ulumil Qur'an, wanda darasinmu da ya gabata a cikin wannan littafi shine darasi na 12, inda yau kenan insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu fara da farkon darasi na 13. To darasinmu na 12 da ya gabata ya dakata ne a cikin al-mabahasu sabi'u, daidai shahi na 24, daidai shahi na 25. Shi al-mabahasu sabi'u dinnan yana bayani ne akan asbabun nuzuli, sababi ko mahari ko dalilin saukowar al-Qur'ani mai girma, inda muka dakata akan gaba ta biyu mai bayani akan sababi ko dalili na saukar al-Qur'ani. To insha Allah subhanahu wa ta'ala wannan darasin namu, ko da nace mun dakata a ƙarshen darasi na 12, a'a ba na 12 muka dakata ba, mun dakata akan ƙarshen darasi na 11 kenan. Wannan darasin namu ne yau in Allah ya so shine darasi na 12. To gabar da muka dakata kuma shine inda malam ya kawo muna bayanin cewa daidai duk cikin shahi na 25 yace wala tu'tabaru al-hadisatu sababan bi inzalil ayati. Malam marbuci wannan littafi yace ba al-urada wasu abubuwa da suka faru su zama sune sababi na saukar ayoyi na al-Qur'ani, illa idza waqa'at, sai idan ya zamana waɗannan abubuwan da suka faru fi ahadi rasulillah, a zamanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kamar irin darasinmu da ya gabata mun ji cewa daga cikin sababin saukar ayoyi akwai inda su Quraishawa za su zo su yi tambaya ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam, sai aya ta sauko, Allah na ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amsan tambayar da suka yi masa, yas'alunaka anil ahilla, yas'alunaka anil mahid, yas'alunaka ma za yunfiqun. Duk ga sunan Allah ta'ala ya ba da bayani ɗaya bayan ɗaya, yana mai ba manzo ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amsar da zai ba masu yin tambaya zuwa gare shi. Don haka duk wani abu da ya faru a rayuwar manzon da ba rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba, to ba za a lura cewa sababi na ba, ko kuma a'a ba a lura da duk wani abu da ya faru a ɗauke shi sababi na saukar ayoyi, sai wa in ya faru ne a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To sai malam ya ci gaba yana cewa amma la hawadisul lati waqa'at, amma abubuwa waɗanda suka faru a rayuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi ahadihi aw fi uhudihi aw fi uhudi, amma al-hawadithul lati waqa'at fi uhudil anbiya'i as-sabiqin, amma abubuwa waɗanda suka faru a zamanin annabawan Allah da na gabata, wa qassaha Allahu alaina, Allah ya ba mu labarin abubuwan da suka faru ga annabawan da na gabata fil Qur'anil Karim a cikin Al-Qur'ani mai girma min takdibil umami na daga ƙaryatawa da al'ummomi suke yi li rusuliha da manzannin da Allah ya aiko musu wa ma haqa bil umami da abinda ya sauka ga su waɗannan al'ummomi masu ƙaryata manzannin da Allah ya aiko musu ko annabawan da Allah ya aiko musu wa ma haqa bil umami al mukaddiba da abinda ya faru ga al'ummomin da suke ƙaryatar da manzannin nasu min al adabi na azaba to malami ce dukkan wannan abin da ya faru ga al'ummomi da na ƙaryata manzannin su na saukar musu azaba da Allah yayi bayani ya zo cikin Qur'ani salatu utabaru ba alura ba akula da hadhihi alhawadid waɗannan abubuwan da suka faru a ce ya zama sababan wani mafari ko wani sababi ko wani dalili fi inzalil ayati a cikin saukowar ayoyi na Al-Qur'ani Allah ya bada labari na annabawa da kuma al'ummomin su akwai al'ummar Adawa waɗanda Allah ya aiko musu annabi Hudu kuma sun wahalar da annabin Allah daga baya Allah ta'ala ya halaka su sannan akwai al'umma ta Samudawa waɗanda annabin da Allah ya aiko musu annabi Salih wanda kusan ma'auna ne yan kasuwa ne amma suka fandare suka bijire da aiken Allah da yayi da na annabin sa zuwa gare su sai Allah ya halaka su ta hanyar kawo musu taguwa a keɓe musu ranar shan ruwa a keɓe mata ranar shan ruwa kuma su gaza iya kiyaye wannan ka'idar da Allah ya sa har inda ta zama sababin halakar su bayan sun kashe ta sai Allah ta'ala ya halakar da su da kwana uku bayan haka haka akwai al'ummar annabi Lut Allah ya bayar da labarin su da irin mummunan aikin su da yadda Allah ta'ala ya halakar da su waja'alnaha aliyaha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan Allah ta'ala ya kihe su ya halaka su a dalilin aiko musu da manzo na Lut kuma ba su yi imani ba madadin su nemi mata su aura waɗanda Allah ya halatta musu waɗanda su ne masu tsarki sai suka dawo suna neman maza ƴan uwansu don Al-Qur'ani ya bada labarin wannan haka kuma za mu ga Allah ya bada labarin kissa annabi Ibrahim a cikin Al-Qur'ani cikakkiyar kissa wanda idan aka sa faifayinta ana nuna maka ko ana karanta maka za ka ga kamar yanzu ne abin ya faru aka annabi Yusuf to dukkan waɗannan malai yace ba za a lura da cewa abubuwan da suka faru Allah ya bada labari cikin Qur'ani wai a ce shine sababin saukar aya a'a ba za a lura da wannan matsayin sababin saukar aya ba ko ayoyi a'a wannan labari ne Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam minhum man qasasna alai wa minhum man lam naqasus alai wasu mun labarta maka annabawa da manzani wasu bamu ma baka labarin su ba wa kadhalika la hawadisul mustaqbala haka nan kuma wasu abubuwa da za su faru nan gaba allati akhbara Allah ta'ala wanda su abubuwan da za su faru nan gaba Allah madaukakin sarki ya bada labari game da su fil Qur'ani a cikin Al-Qur'ani mai girma ka ahwalil yawmil akhir kamar halayen da za su faru a ranar al-kiyama yadda za a girgiza ƙasa yadda sama za ta tsage mala'iku suna fadowa a ran da za a yadda za a tara mutane wuri guda maza da mata suna tsirara yanda za a gabatar musu da hisabi yanda za a bincike ayyukansu da hukumce-hukumcen da suka faru na komi nasu a duniya sai an yi hukunci sa'annan ko dai mutum ya samu rahmar Allah ya tsaya a gidan rahama ko mutum ya fada gidan halaka gidan wuta Allah tsare mu da ita. To duk Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labarin wannan a cikin Al-Qur'ani shi ma ba za a lura cewa wanga wai shi a sababin saukar aya ba. A'a. Wa ma fihi min na'imin wa adab. Da abin da zai faru a ranar lahira na ni'imomin Allah da kuma azabar da Allah zai yi ga wasu bayi wanda ranar alkiyama Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi bayani cewa akwai wasu mutane bakwai da Allah madaukakin sarki zai sa su a cikin inuwarsa, inuwar al'arshinsa wanda babu wata inuwa a wannan rana ta alkiyama in ba inuwar al'arshin Allah ba. Daga cikin mutanen ga akwai samrai samari da ya tasa akan da'ar Allah, akan tsoron Allah, shi ibada Allah kawai ya sa gaba. Gashi samrai na ma ba abin da ya dame shi bayan ibadar Allah, wannan bai nuna cewa shi bai karatu ba na addini da na zamani, wannan bai nuna bai neman abin da ya karayuwa duk yana yin wannan, amma dai abin da ya sa gaba shi ne bauta ma Allah. Yana daga cikinsu wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai sawa a cikin inuwa al'arshi ranan da ba inuwa sai wannan inuwa ta al'arshin Allah. Akwai kuma shugaba adili, sannan kuma akwai mutumin da wata mata ta kiraye shi ma'abuciya matsayi da ɗaukaka da martaba da muhibba, ya nuna mata cewa shi kan Allah ya kajin tsoro Ubangijin halittu ya kauda kai daga gare ta. To duk wannan bayani na ni'ima da za a samu a ranar lahira da bayanin azaba da za a haɗu da ita a ranar lahira, ayoyin da suka yi bayanin wannan cikin Al-Qur'ani halulukan da za su faru, to ba za a ɗauki cewa su ne sababin saukar ayar ba. Malamai ce falatu tabaru, da za a lura da hadhil hawadith, waɗannan abubuwa da suke faruwa ko za su faru a nan gaba, ba za a lura da su min asbabin nuzuli, daga cikin sababi ko mahari ko dalili na saukar aya ko ayoyi. To sai malam ya ce dariqu ma'rifati sababin nuzuli, hanya ta sanin sababin saukar ayoyi, hanyar da mutum zai bi ya san mahari da sababi da dalili na saukar ayoyin Al-Qur'ani, surorin Al-Qur'ani, sai ka san ga abinda an maharin saukar aya ko suwa ma gaba ɗaya. To malam yake cewa la tariqa li ma'rifati asbabin nuzuli, babu hanya ta sanin maharin saukar ayoyi illa naqalu sahihu, sai ciratowa ingantatta an sahaba, daga sahaban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kenan yanzu babu wanda hatta hanyar da zai bi ya san wada zai samun bayani na sababin saukar aya in ba ta hanyar sahabban manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, saboda su suka rayu da Annabi, su ne ayoyin da suke saukowa a gabansu kuma sun san maharin saukar ayoyin. Babu wanda mutum zai yi ya san sababin saukar aya sai ta hanyar ciratowar ruwaya ingantatta daga sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Su sahabban nan alladina sami'u minar rasuli, waɗanda suka jiyo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wa asaru inzal al ayat, da kuma suka yi zamani da saukar waɗannan ayoyi na alkur'ani yaushe ayoyin alkur'ani suka sauka a zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka su adda masaniya ga mahari da sababi na saukar ayoyin alkur'ani wa arafu kuma su sahabbai suka san maqtara nabi inzaliha abin da yake hade da saukar ita aya min asbabin nasabun ba ko mahari ko dalili wa ahwalin da kuma halulluka wa mulabasatin da kuma mu'amaloli akwai mu'amala wadda za ta waru sai a samu sababin saukar aya a dalilin wannan mu'amala da ta waru قال الامام الواحدي الامام الواحدي ياتي الله شي مش راما في كتابه اتقل الداهن سا لأكي تيما اسباب النزول اما نن كما تايم تي اسباب النزول ايه دي زما بدليغا شي كتاب دين للداهن دا مالم الواحدي يربو تا سوناني اسباب النزول اكا سونا للداهن كوي mawarin saukar ayoyin alkur'ani babu abin da yake karantarwa in ba wannan ba ta abinda shi al-imam al-wahidi yace a cikin littafin sa la yahillu al-qawl bai halatta yin magana fi asbab nuzul al-qur'ani a cikin mawarin saukar alkur'ani illa bin riwayati sai ta hanyar riwaya wassama'i da kuma ji sai hanyar ruwaya wassama da ji an yi ruwaya kuma an jiyo mimman shahadu tanzila ga wadanda suka halarci saukar ayoyin alkur'ani kenan sai an samu ruwaya daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa waqafu alal asbabi kuma ya zama sun tsayu akan sabubba su sahabbai sun tsayu akan sabubban wa bahasu an ilmiha kuma sun yi bincike game da ilimin mutun ya san riwaya sannan ya jiya ga waɗanda su sun halarci sauka alkur'ani sahabba annabi kenan sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya tsayu akan waɗannan sabubban ya sani sarai sannan yayi bincike ko sun yi bincike game da ilimi bayan duk wannan wajiddu kuma sun yi kokari fitlab ga nema ga bida sun yi kokari sun bida don su san mahari don su san sababi na saukar aya to wannan shi za a cewa ya halatta kawai ba kawai mutun ya bude baki ne ba yace aiwa ga aya ta sauko don abu kaza amma ba tare da dalili ba wannan bai yiwa da sai malam ya ci gaba da taro hankalin mu da jawo mu yana cewa wayambagi tatabbutu ya kamata a samu tabbatuwa bi sababin nuzuli ga maharin saukar ayoyi a samu at-tasabbut tabbatuwa babu wani shakku cikin sanin wannan maharin a an san shi tabbace yace wa illa to in ko ba a samu tabbaci ba na samun bayanin maharin saukar aya ko saukar ayoyi nda halal aqil nda halal qa'il to shi mai magana yanzu zai shiga ta haka qaulin nabiyyi karkashin wadin annabi sallallahu alaihi wa sallam da yace wacce kula haditha ku kiyaye bayani hadisi illa ma alimtum sai abinda kun ka sani kada ku zo kuna wadin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ba ku san shi ba a illa ma alimtum sai abinda kuka nemi ilimin sa kuma kuka sani fa inna man kadhaba alayya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace lalle dukkan wanda yayi mini ƙarya muta'ammidan da gangan wanda duk yazo yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace alhali annabi bai ce ba to ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace dangane da shi bal yatabawwa maq'adahu minan nar to yace da kai ne a gidan wuta ya nemi wajen zama ya zauna ya yiye mai sauki don ya kada kai ne cikin halaka da haka kenan wadin magana a jingina ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in baka tabbata ba kuskure ne mai iya halaka dan adam wanda da zamu yi makan mu adalci bisa ga yadda rayuwar mu take gudana a yau sai al'amur su zama masu sauki a gare mu dukkan mutumin da bai san addini ba bai san ilimin addini ba to kai yayi bayani akan addini saboda inda muna yi makan mu adalci zamu diba mu gani idan aka ce ga mota sabuwa an cika ta da passenger ga limamin juma'a wanda kuma bai iya motar gaba duk zama ne malami masani passenger ba za su yadda ya tuka su ba kowa take ne yake don ka a halaka shi to wanga shi a dan rangwamen da bamu yi makan mu na adalci ma'ana kowa kai ya sa baki cikin harkar addini in ba yana da ilimi akan shi ba saboda sa baki cikin addini ba ilimi to yana kawo fitintinu wanda zaka ga mutum bai ko zuwa makaranta su ci ai abu kaza haramun na alhali haramtawa da halattawa na Allah ne hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah yana aiko shi ne yayin bayani cewa kaza haram ne kaza halal ne yana bayanin haramci ko halacci ba shike halattawa ba ko haramtawa amma yau mu muna da sabanin haka don haka kamin mutun yayi magana game da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai buƙatar at-tasabbut ya tabbatu akan abinda zai magana akan shi sannan nabiyu kuma ya zama in zai magana akan cewa aya al-Qur'ani ga mafarin saukarta to ya zama akwai ciratowa ingantacca daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam in ba haka ba ko to bai da bambanci da wanda yawa manzon Allah ƙarya wanda yawa Allah ƙarya ko yawa manzon Allah ƙarya abinda amma abinnan sakamakon sa bal yatabawwa maq'adahu minan nar ya zabi mazaunarsa a gidan wuta to sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace a cikin wannan hadisin da Imam Abu Dawud ya ruwaito da waninsa yace wa man kadzaba alal qur'ani duk wanda yayi ƙarya ga alqur'ani bi gairi ilmin ba tare da ilimi ba yace ai a kaza ga mahawarin saukata amma kuma ba shine ba kaga yayi ƙarya shi ma falyatabawwa maq'adahu minan nar ya zabi mazaunarsa a gidan wuta iyadan billah don haka kenan nan gaskiya akwai buƙatar mu zama masu yi makan mu adalci mu zama masu kaffa kaffa da hattara da taka tsantsan duk da malami mai fatawa in ka zo kai fatawa a wurin malami miya hukuncin abu kaza bai tabbatar da hukunci ne ba yace hukunci ne ai abin nan haramun na to yanzu kamar ya sa hannu a madadin Allah saboda Allah shi ka halattawa shi ka haramtawa kenan mutum bai fatawa sai ya tabbatar da hakikanin abin da zai faɗi wannan malami kenan wanda masani ne to ina gare mu mu bayin Allah wanda muna zaune muna labari dai sai mutum ya tayi ce ai ga abin da musulunci yace akan abu kaza wannan abu mai girma ne amma saboda ba mu sani ba sai mu yi ta hadawa cikin fitintinu da tashi hankali Allah ya gyara mu wa kana salafu salih magabata managarta sun kasance yataharrajuna min alqauli suna ganin kumci suna ganin laihi na yin magana bi sababin nuzuli a cikin mahwarin saukar ayoyin alqur'ani bi gairi ilmin ba tare da ilimi ba magabata managarta Allah shi musu rahama su suna ganin laihina mutun yazo yayi magana game da mahwarin saukar aya ko ayoyi ba tare da yana da ilimi ba saboda hadisin can da sun ka sani na cewa an ce mutun ya zabi mazaunarsa gidan wuta. To ga ɗaya daga cikin magabata Allah shi musu rahama bayanin da yake yi. Qala Muhammad ibn Sirin, Malam Muhammad ibn Sirin ga abin da yake cewa. Sa'altu Ubaida, na tambayi Ubaida an ayatin min al-Qur'ani, daga wata aya daga cikin ayoyin al-Qur'ani. Bai riga ya aye na aya ba cewa na yi mai tambaya akan aya kaza, a ya tambaye shi akan wata aya daga cikin ayoyin al-Qur'ani. Faqala, sai Ubaida ya ce ma Ibn Sirin, ittaqillaha, ka ji tsoron Allah. Wa qul sadadan, ka faɗi abin da a daidai. Ko kuma shi Ibn Sirin yana magana da Ubaida cewa, to ka ji tsoron Allah, ka faɗi abin da a daidai. Da abal ladina, har yau dai Ubaida naka magana, hidda kai ne yana zayi shi Ubaida. Ya ce ma Ibn Sirin, abin da ya ce mai, sai ya ce taqillaha, ji tsoron Allah, wa qul sadadan, ka faɗi abin da a daidai. Zahabal ladina ya'lamuna fi ma unzila al-Qur'an, waɗanda sun ka san maharin sauka al-Qur'ani sun ta yi su, to ni kakka yi min tambaya. Kenan shi yanzu Ubaida ya hidda kai ne, ya waɗa ma Ibn Sirin, bani da ilimi akan wannan, kenan ka ƙara gaba. Haka ya kamata, in mutum ya zo ya ma tambaya baka sani baka ce mai ban sani ba, ko kuma Allahu a'lam, ka bincika gaba wurin na gabana sai ka huta. Wa mimman kana aliman bi asbabin nuzul, malam yace na daga cikin waɗanda suka kasance masana ga sabubba ko mawari na saukar ayoyi, minas sahaba, daga cikin sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wa sallam, ridwanullahi alaihim ajma'in, Allah shi yarda da sahabban manzon Allah ga baki ɗayansu. To daga cikin waɗanda an masana mawarin saukar ayoyi akwai Abdullahi ibn Mas'udin, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Rawal Buhariyu, Imamul Buhari ya yi ruwaya fi sahihihi, a cikin ingantaccen littafinsa na Sahihul Buhari, anhu daga shi Abdullahi ibn Mas'ud qala, Abdullahi ibn Mas'ud ya ce, yana magana abinda Annabi sallallahu alaihi wa yana magana shi Abdullahi ibn Mas'udin, sai ya ce, wallahi alladhi la ilaha ghairuhu, na rantse da Allah wanda babu abin bauta mada gaskiya waninsa, inji Abdullahi ibn Mas'ud, ma unzilat suratun, babu wata sura da aka saukar, min kitabillah, a cikin littafin Allah, illa wa ana a'lamu aina nuzilat, illa wa ana a'lamu aina nazalat, wace na san inda anka saukar da ita. Babu wata sura Qur'ani wadda Allah ya saukar wadda ban san inda anka saukar da ita ba, inji Abdullahi ibn Mas'udin. Kaga sahabina, kuma ga sahabban manzon Allah duk adilaina. To kaga yanzu nan dole mu yi saranda mu miƙa wuya mu yadda, ba mu da jayayya. Wala nazalat ayatun, kuma babu wata aya da ta sauko, min kitabillah, daga cikin littafin Allah, illa wa ana a'lamu fi man nazalat, kwace na san ga wanda ta sauka. Ma'ana aya mai mahwari wadda ta sauko don wani abu, babu ta cikin Qur'ani wadda ban san akan me ta sauko ba, ko ga wa ta sauko. Sai Abdullahi ibn Mas'udin ya kulle mana gaba dai, ya ce, walau a'lamu ahadan, da a ce ni Abdullahi ibn Mas'udin na san wani mutum guda, a'lama minni, wanda an mafi sani gare ni, bi kitabillahi, da littafin Allah, wanda ya yi ni sanin Al-Qur'anin ga, tablughul ibnu, wanda raƙumi na iya takawa ya kai inda wanga mutumin yake. lara kibtu ilaihi da na hora kumina na ta yi inda yake na karo ilimi kenan wannan ya nuna mana Abdullah ibn Mas'ud masanin alqur'ani na wanda yana daga cikin wadanda aka ce a nemi ilimi alqur'ani ga hannunsu wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shiryar da al'umma akan su nemi ilimin alqur'ani kuma akwai qira'a ko da Ibn Mas'ud daga cikin wadanga alqira'atul ashir din da muke da akwai qira'a ta Abdullah ibn Mas'ud to wannan kenan kun ga magabata managarta ba su shishigi ba su katsa London ba su kutsawa suna tsayawa daidai inda aka tsayar da su ba za su wuce iyaka ba to malami ya ci gaba yana cewa fawaidu ma'rifati sababin nuzuli fa'idodi ko amfanun nuka na sanin mawarin saukar ayoyin alqur'ani lima'rifati asbabin nuzuli fawaidu katira ga mawari ga sanin mawarin saukar ayoyin alqur'ani akwai fa'idodi masu yawa wa mazaya jamma da kuma darajoji hadaddu minha daga ciki akwai alfa'idatul ula fa'ida ta farko wadda malam zai kawo mana yace ma'rifatul hikmati allati min ajliha shuri'al hukmu ma'rifatu sanin alhikmati hikima allati min ajliha wadda saboda ita ne shuri'al hukmu aka shari'anta yin hukunci na cewa musan mawarin saukar aya wala shakka babu ko shakku anna ma'rifatal hikmati sani abinda a hikima ta mawarin saukar alqur'ani tahfizul mu'mina tana zaburar da mu'mini mu'mini shi zabura ala tanfizi ahkamin Allah ta'ala akan zartar da hukumce hukumcen Allah tunda ya san ga mawari ga dalili to sai ta zaburar da shi ta yunkurar da shi akan zartar da hukumce hukumcen Allah madaukakin sarki wal amali bi bima ya amuru bihi da kuma aiki da abinda Allah ya kora tunda ya riga ya sani lima ya tajalla lau saboda abinda yake bayyana a gare shi to lima ya tajalla lau saboda abinda yake bayyana a gare shi min al masalih na maslahuhi wal mazaya mutarattaba da kuma darajoji waɗanda yake mataki mataki ga sunan jere su waɗanga darajojin mataki mataki ala tanfizi a hadhihi al ahkam akan zartar da waɗannan hukumce hukumcen wal amal bi hadhihi al awamir da kuma aiki da waɗannan hore hore wayina idin a wannan lokaci da mutun ya san haka ya qawa billahi imanu imani ne yana ƙara ƙarfafuwa da Allah yin imani da Allah na ƙara ƙarfafa wayazumu fihi yaqinuhu kuma yaqini ne ya ƙara girma a cikin wannan bayani na mawarin saukar aya ko ayoyi kama annaha turajjibu ghayral mu'minin kama huwa da sanin mawarin saukar alqur'ani yake kwadaitar da wanda ba mu'mini ba bil imani a cikin yin imani bi ahkamin Allah ta'ala ya san mawari to wannan sai ya jashi sai ya kai shi ga in Allah ya nuha sai ya zama mishi mawari na musulunta ya bar abin da yake bisa gare shi na ridda ko na kahirci ko na shirka لأنه يتجلى له saboda yana bayyana a gare shi shi wanda ba musulmi ba ma ballantana musulmin anna hadhihi al-ahkama cewa su wadanga hukumce hukumce lam tushra ba a shari'antar da wadannan hukumce hukumce ba da ayo da sanin sabubban saukar ayoyi ke bayyana wadanga hukumce hukumce abasan ba a sa su akan wasa ba ba a sa su akan wargi ba afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un ga Allah ma yana bayani cikin littayansa ko kuna tsammanin cewa mun talitta ku ne dan wasa to haka ayoyin Allah Allah ya saukar da su ba wasa a ciki sanin mawarin saukar su kuma zai ƙara ƙarfafa mutum mai imani da Allah har maras imani yana iya mai mahari na ya zama mai imani wa inna ma shuri'at wato kai an shari'anta haka ne lita haqiqi saboda tabbatar da masalihal bashariya maslahohi na mutane maslahohi na ƴan adam cewa musan mawarin saukar aya kada mai katsalandan kada mu kutsa wal amali ala raf'i makanatiha da kuma aiki akan daukaka matsayinta ka san ga mawarin saukar aya to abin zai kara daukaka a wurinka da ganin girma da ganin fa'ida na ita wannan aya bisa ga abin da kake da shi na imani da Allah to sai na farko daga cikin fa'idodin ko na biyu kenan ko al fa'idatu thaniya
yake ban san lokaci ba ko an cimma lokacin kira tsadanin bai nan ko amma bakwai da rabi kika kira ko nalle
to shi kenan to za mu shiga alfa'idatu thaniya gabanin ganin su ko to malamin ya ce alfa'idatu thaniya fa'ida ta biyu amfani na biyu na sanin abin nan mawarin saukar ayoyin Allah shine al-isti'anatu bi sababin nuzul neman taimako game da sanin mawarin saukar aya ala fahimil aya akan fahimtar aya idan ka san mawarin saukar aya sai ya taimaka maka akan fahimtar ita ayar bayan nan kuma wa izalatil ishkali anha da samun kuranyewar duk wani abu mai mushkila game da ita ayar don ka sani sarai qala al imam al wahidi malam al-imam al-wahidi yace la yumkinu bayyuwa ma'rifata tafsir al-ayat sanin fassara ayoyi na al-qur'ani duna al-waqafi ala qissatiha ba tare da mutun ya tsaya ba akan qissar ayar wa bayani sababin nuzuliha da bayanin mawarin saukarta ka san qissar aya ka san mawarin saukar aya yana bude maka kofa akan ka san hakikanin tafsirin ita wannan aya inji malam al-wahidi kamar wanda ya kawo shi a cikin littafin sa asbabun nuzul wa qala ibn taymiyah shaul islam ibn taymiyah al-harrani alayhi rahmatullah shi kuma yake cewa ma'rifatu sababin nuzuli sanin mawarin saukar aya yu'inu yana taimakawa ala fahimil aya akan fahimtar aya fa innal ilma lalle ilmi ko sani bi sababi da mawari yurithu ilma yana gadar da ilmi bil musabbabi da abinda shine mawari sanin sababi na sa ka san abinda amma harin sababin don ka riga ka sani kenan
ba akwai saura
yawa to in yayi insha Allah naftafi bi hada alqadar ko kadai rage sai inda ka dade wa qala al-imam ibn daqiq al-eid malam ibn daqiq al-eid shi ma ga abin da yace ma'rifatu sababin nuzuli sanin mawarin saukar ayoyi na alqur'ani ko aya yace tariqun qawi hanya ce mai karfi bi fahmi ma'anil qur'an a cikin fahimtar ma'anoni na alqur'ani kenan din mai san ya zama mai fassara alqur'ani ko ya fahimci alqur'ani to akwai buƙatar ya san mawarin saukar aya yana taimakawa akan fahimta to ubangiji Allah ya fahimtar da mu kuma Allah ya ba mu iko mu yi aiki da abubuwan da muke karanta ma kanmu da kuma ƴan uwanmu insha Allah subhanahu wataala kuma lokaci ya riga yayi wanda ne kamata in dakata ina insha Allah subhanahu wataala darasin mu na gaba na 13 za mu tashi a daidai shahi na 37 wurin da malam ya kawo mana kan gaba mai cewa wa min amsalati hadhihi alfa'ida qawluhu ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.